Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
A jiya Lahadi, shugaban kamfanin makamashin nukiliyar ƙasar Ukraine ya bayyana cewa akwai alaman da ke nuna tayu da karan rasa na shirin barin babbar cibiyar makamashin nukiliyar da ke birnin Zaporizhia. Zaftarewar kasar ta auku a yawon da babban birnin kasar Kamaru ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 14 da suka je wani taron jana'iza, a cewar gwamnan yankin. Haka zalika, a kasar Italiya, jami'an aikin ceto sun gano akalla gawarwakin mutane 7 ciki har da wani jariri bayan aukuwar zaftarewar kasa a tsibirin Asia, a cewar jami'ai a jiya Lahadi.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin rajin mulkin da kwarai sun yi Allah wadai da kalaman tunzurar rikici da 'yan siyasa suke yi a jihar Kano.
An ce in daina fara, amma ko da tsiya, ko ana ha maza, ko ana ha mata, ko mai za a yi, ko mai zai faru, ko mai ta fanjam.
Za ku bar cewa an gaza cimma daidaito tsakanin kungiyar likitoci a jihar Abia da gwamnatin jihar akan biyan basussuka albashin likitoci na watanni 24, inda likitocin suke barazanar tsundumar yaji tsunduma a cikin yajin aiki. Muna kuma dauke da muryoyin masu shawarar kwallon kafa akan wasanni da za a fafata a yau tsakanin Amurka da Iran, da kuma wadda za a yi tsakanin Ghana da Koriya ta Kudu a kasar Qatar a gasar cin kofin duniya. Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da Sarfila Hashim Gumar zai gabatar. Amma yanzu ga kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Lahadi, shugaban kamfanin makamashin nukiliyar ƙasar Ukraine ya bayyana cewa akwai alaman da ke nuna tayu da karan rashin shirin barin babbar cibiyar makamashin nukiliyar da ke birnin Zaporizhia da suka kwace a watan Maris bayan da suka fara mamayar Ukraine. Wannan matakin zai kawo gagarumin sauyi a fagen daga a yankin kudu maso gabashin birnin Zaporizhia da aka kusan mamaye, inda ba a ga wani canji ba cikin watanni. Barin wutar da aka shayi a kusa da cibiyar ya haifar da fargabar aukuwar wani bala'in nukiliya. Petro Cotten, shugaban kamfanin Energo Atom, ya faɗa a gidan talabijin ɗin ƙasar cewa da farko an samu rahotanni da yawa daga kafofin yaɗa labaran Rasha da ke cewa yana da mahimmanci dakaran su bar cibiyar, kuma ta yiwu su miƙa ta ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta IAEA. Ya ƙara da cewa sai ka yi tunanin suna tattara ina su ne, suna kuma sace duk abin da za su iya. Zaftarewar ƙasa da ta auku a yawon da babban birnin ƙasar Kamaru ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 14 da suka je wata jana'iza, a cewar gwamnan yankin. Muna kwashe gawarwaki zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki na babban asibitin yankin, yayin da ake ci gaba da neman sauran wasu mutanen ko gawarwaki, a cewar Nasiru Paul Biya, gwamnan yankin tsakiyar Kamaru. Mutane sama da 10 ne suka je jana'izar a wani filin kwallo da ke kan tudu mai tsayin mita 20 wanda ya rufta da su, kamar yadda waɗanda suka shaida lamarin suka fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters. Ya wanda yana ɗaya daga cikin birane masu lema sosai a Afirka da kuma Teddai, ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ya janyo ambaliyar ruwa sosai a faɗin ƙasar a wannan shekarar. Lamarin da ya shafi ababen more rayuwa tare da raba dubban mutane da matsugunan su. Jami'an aikin ceto a ƙasar Italiya sun gano akalla gawarwakin mutum 7 ciki har da wani jariri bayan aukuwar zaftarewar ƙasa a tsibirin Asia, a cewar jami'ai a jiya Lahadi. An tafka ruwan sama mai yawan milimita 126 cikin sa'o'i 6 a tsibirin, wanda ya janyo zaftarewar ƙasa da sanyin safiyar ranar Asabar, a cewar jami'ai. Hukumomin ƙasar sun ce akalla mutane 5 sun jakkata, yayin da wasu 5 kuma suka ɓace. Fiye da mutane 200 suka rasa matsugunan su a garin Casamicciola Laterme saboda laka da tarkace da aka bankaɗo a garin mai tashar jiragen ruwa. Waɗanda suka mutu sakamakon zaftarewar kasar sun hada da jinjiri da iyayensa da wata yarinya 'yar shekara 5 da wanta dan shekara 11 sai kuma wani mazaunin tsibirin dan shekara 31 da kuma wani dan yawon bude ido dan kasar Bulgaria a cewar kamfanin dillancin labaran AP. Shugaban birnin Naples Claudio Palomba ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ma'aikatan gaggawa da dama ne suka garzaya zuwa tsibirin yayin da ƙwararru a fannin ninkaya suka gudanar da bincike a gabar tekun yankin. Sharkacen lakar ya tura motoci da dama a cikin teku. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadamar yanzu zata sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kungiyoyin rajin shugabanci na gari a jihar Kano sun yi Allah wadai da kalaman tunzura jama'a na baya-bayan nan da suka fito daga bakunan shugabannin jam'iyyun APC da na NPP da mana NNPP na jihar Kano. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar NNPP ke korafin cewa 'yan sanda na kallo aka raunata 'ya'yan jam'iyyar a wasu sassa na birnin Kano. Mahmud Ibrahim Kuli na dauke da karin bayani.
A ranar Juma'a da ta gabata ne aka jiyo shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Alhaji Abdullahi Abbas a yayin taron kaddamar da gangamin kamfe na gwamnan Kano da sauran 'yan takara na jam'iyyar da aka yi a garin Gaya yana cewa
muna tabbatar muku wannan karin zabe an ce in daina fada amma ko da tsiya ko ana ha maza ko ana ha mata
sai dai sa'o'i kalilan da fitar da wancan lafazi daga Abdullahi Abbas shugaban APC na Kano shi ma takwaransa na jam'iyyar NNPP Alhaji Umar Haruna Doguwa ya mayar da martani a yayin wata ganawa da 'ya'yan jam'iyyarsa. Tunire cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa CTAD masu bibiyar kalaman ɓatanci a kafar sadarwa ta zamani da kuma musayar kalaman tunzura jama'a a tsakanin 'yan siyasa ta fitar da wata sanarwa game da wannan lamari.
Idan an bar waɗannan kalamai sun ci gaba to za a samu tashin hankali a tsakanin magoya bayansu. Shi yasa muka yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki cewa su Allah wadai da waɗannan irin kalamai a gurin yakin neman zaɓe. A lokaci guda kuma muka kira su jami'an tsaro da cewa su gayyaci waɗannan 'yan siyasa su ja musu kunne su kuma kama su da laifin duk wani tarzoma da za ta iya tashi sakamakon waɗannan kalamai da suka yi amfani da su a gurin yakin neman zaɓe.
Malam Isa Garba kenan babban jami'i a cibiyar sita ta nan Kano. A nasa bangaren Comrade Idris Ibrahim Unguwar Gini shugaban majalisar bunƙasa rayuwar matasa ta jihar Kano na cewa
ba su yi wannan kalamai ba suna yi ne don al'umma da za a mulka ba. To a gurinmu dai yadda muke hankali jama'a shi ne su gane irin mulkin da ake neman a jefa mu. Domin in shugaba bai iya tausa harshensa ya tarbiyyanta da al'umma ba to kar kai tsammani za ka samu wani mai mulki da zai iya tabbatar maka da adalci. Kuma kamata a yi nan da aka faɗi ko da tsiya 'yan takarar karin gwamnonin su fito su ce a'a wannan kalamai ba namu. Kuma in har wanda zai mulki mutane za a faɗi kalamai na tunziri tun kafin ya hau mulkin bai iya kubutar da mutane daga wannan tunzirin ba. Tufan an hau ba ma za su iya yin abin da ya kamata.
Ga alama waɗancan lafuza sun fara mummunan tasiri a tsakanin magoya bayan jam'iyyun biyu domin kuwa an samu wata ƙazamar karan bata tsakaninsu a shekaran jiya Asabar a yankin Gwale na tsakiyar birnin Kano inda har aka jikkata wasu 'yan jam'iyyar NNPP guda hudu lamarin da ya sanya shugaban jam'iyyar ke zargin 'yan sanda da hannu.
Dukkansu 'yan jam'iyyar NNPP ne da suka nemi su hana a cire banoni lokacin da aka zauna ɓaɓɓen limana amma bai abu mamaki da takaici aka sare su. Katibi abin da muke so kuma shi na yayi ya kalli DPOs irin na su Gwale wanda suke yin abubuwan da suka dama domin kawai biya wa su bukatarsu. Domin tabbatar babu jami'in ɗan sanda da ya san abin da yake a matsayinsa na DPO a sare mutum a unguwarsa. Tsakanin ofisinsa da wannan gurin bai kai rabin kilomita bai kai 'yan mitoci ne kaɗan ba yanzu yana cewa shi bai ma san wani abu da faruwa a irin wannan guraren ba.
Umar Haruna Doguwa kenan shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Kafafen yada labaran kasar Yemen sun bayyana cewa gwamnatin kasar Yemen da kasashen duniya suka amince da ita tare ta ba hannu akan wata yarjejeniya da asusun bada lamani na kasashen Larabawa a jiya Lahadi, abinda zai bada damar samawa gwamnatin da ke samun goyon bayan kasar Saudiya tallafin ta da komadar tattalin arziki na dala biliyan 1. Asusun lamanin da ke Abu Dhabi na wani rukunin kasashen Larabawa mai mambobi 22 zai biya kudin shirin na dala biliyan 1 daga shekarar 2022 zuwa 2025. An kulle yarjejeniyar bunkasa tattalin arzikin ne da nufin taimakawa gwamnatin Yemen wajen karfafa hanyoyin samun kuɗi ta hanyar wasu sauye-sauye a fannin tattalin arziki, a cewar kamfanin dillancin labaran SABA. Yakin basasar kasar Yemen da zai shiga shekara 8 ya durkusar da tattalin arzikin kasar tare da jefa rabin al'ummar kasar cikin yanayin yunwa. Fiye da mutane 150,000 aka kashe a rikicin, ciki har da farar hula fiye da 14,500. Kusan farashin abinci ya ƙara da kashi 60 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata, galibi saboda yakin da ake yi a Ukraine wanda ya katsa hanyar shigo da alkama a kasar daga gabashin Turai. Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya tsawaita dokar takaita zirga-zirga da aka sanya a wasu gundumomi biyu da cutar Ebola ta fi kamari a kasar da kwanaki 21. Ya kuma ce matakin da gwamnatinsa ta dauka akan dakile bazuwar cutar na samun nasara. Za a takaita shiga da fita yankunan Mubende da Kasanda da ke tsakiyar kasar Uganda har zuwa ranar 17 ga watan Disamba. Abinda fadar shugaban kasar ta faɗa kenan da yammacin ranar Asabar. Da farko dai kwanaki 21 aka sanya a ranar 15 ga watan Oktoba, sannan ranar 5 ga watan Nuwamba aka ƙara tsawaita dokar da kwanaki 21. An dauki matakin ne don ƙara samun nasara wajen shawo kan cutar Ebola da kuma kare sauran sassan kasar daga hadarin kamuwa da cutar, a cewar Museveni. Kokarin gwamnati na yaki da cutar Ebola na samun nasara a gundumomi biyu, yayin da yanzu kusan makonni biyu kenan ba a samu wani da ya kamu da cutar ba, a cewar shugaban.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla yanzu kuma bari mu sake wayewayen rahotannin mu. An kasa cimma matsaya tsakanin gwamnatin jihar Abia da kungiyar likitoci akan tarin basussuka albashi wanda likitocin ke bin gwamnati. Lamarin ya sa kungiyar ta ce tana kan bakanta na wa'adin kwanaki 21 da ta baiwa gwamnati na jihar Abia mambobinta ko kuma su tsunduma cikin yajin aiki. Alfonso Sokore Guhina da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Gwamnatin jihar Abia da likitoci masu aiki a ƙarƙashinta sun kasa cimma matsaya kan basussukan albashin da likitocin ke binta bayan zantawar da ɓangarorin biyu suka yi. Wannan na zuwa ne a yayin da wa'adi na tsawon kwana 21 da ƙungiyar likitoci ta Najeriya reshen jihar Abia ta baiwa gwamnatin akan batun na ci gaba da tafiya. A cewar Dr. Isaiah Abali, shugaban kungiyar likitoci a jihar, mun samu zantawa da gwamnatin jihar kuma bayan muka tattauna da gwamnan sai ya tura mu zuwa wurin kwamishinan kiwon lafiya da wasu manyan ma'aikatan gwamnati. Da muka kasa cimma matsaya da su sai muka buƙace su su koma ga gwamna su tambayo basussukan wata nawa ne zai biya. Daga bisani gwamna ya ce iya abinda zai biya shine basussukan wata biyu a wannan Nuwamba da kuma basussukan wata biyu a Disamba, kuma bayan wannan sai a sake wani zama. Amma san ba mu yarda da hakan ba, kuma har yanzu wa'adin da muka basu na nan. A ranar 17 ga wannan watan Nuwamba ne kungiyar likitoci ta baiwa gwamnatin jihar Abia wa'adin tsawon mako uku. Ta biya likitoci ba su sukan albashi na tsawon wata 24 da suke binta ko kuma su tsunduma yajin aiki. Sai dai wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum Mr. Mike Okando na ganin ba lalle bane wannan wa'adin da likitoci suka bada yayi tasiri. Yace suna iya daukar kowane mataki a matsayin kungiya, amma na san cewa zai yi matakar wuya su samu biyan bukata. Kawai suna yi ne don su sa gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokorigwe da wannan rahoton. A fagen gasar cin kofin duniya da ake yi a kasar Qatar kuwa, a yau ne ake karambata tsakanin Amurka da Iran waɗanda suke zama abokan hamayya a siyasance. Takarar da ko kuma kara wadda ake ganin zai ɗauki hankalin duniya a yau kenan. A gefe ɗaya kuma ƙasar Ghana za ta fafata da Koriya ta Kudu a wasa na biyu a rukunin H. Wasu 'yan Ghana mazauna birnin New York a nan Amurka sun bayyana ra'ayoyinsu game da waɗannan wasannin biyu.
Sunana dai ana ce min Shehani Dambaki, amma mutane an fi sani da Alhaji Black, a nan New York nake da zama. To, wasanmu dai da South Korea insha Allah ina ganin kamar za mu nasara, saboda kocin mutum nan mistake da ya yi ina jin ba zai sake yin shi ba. Fidda da dai Ayu da Kudus nan ina ganin kamar ba zai faru ba, saboda mutane da dama sun yi zance akan wannan magana. Shi yasa ina ganin kamar zai gyara mistake shi. Kuma na gani akan Facebook ana zance kan wannan wanda yake ba ma mutanen Ghana ba. Dawar watan fanatin da aka karbi da irin wasan da yaran suka yi. Shi yasa a gurguje dai ina ganin kamar insha Allah mun nasara, kuma ɗan wasan mu suna da kyau.
To ya kake ganin wasan kuma da za a yi tsakanin America da Iran?
Tsakanin America da Iran dai wannan dai ina jin ai wuta-wuta za a yi, saboda makiya ne da su suka mu. Don su yau su Iran dai ina jin in suka ci America ina jin ba holiday ba, ina jin komai an yi a garin. Komai an yi a garin.
Sunana Alhaji Faruk. Wasan ne ya yi karfi amma America sun ci Iran 1-0. Abin da zan ce maka, America sun ci Iran 1-0 saboda America ba za su yadda Iran su ci su ba. Mutum da sun buga draw da su da Britain, haka Britain na da karfi, shi yasa Iran ba su yi America. America sun ci su. Wasan ya yi karfi an yi na mutuwa-mutuwa amma Iran sun tashi da bashi.
To a matsayinka na dan Ghana, ya kake ganin wasan Ghana da South Korea zai kasance?
Wasan Ghana da South Korea sai an gane sun kai sake South Korea sun ci su, amma suka maza zai ci South Korea wani su ma.
Sunana Muhammad Ibrahim Lawa, mai lakami BA a cikin America, New York City, Bronx. Gaskiya golin yau da za a buga Ghana da South Korea, to inda players in Ghana kowa ya fit da zuciyar shi buga ball, bar girman kai cikin don in an buga ball irin tournament aka ana ni teamwork. Ka gani da yake yawancin su wayansun su suna buga ball outside, ke sa mai shi na ganin natural. To in sun sadakar da ransu san kaman Ghana ake bugawa zuciya guda, ba wani ina buga nan ina ganin yau insha Allah ina ganin zamu mu ci South Korea 2-1.
To sunana Alhaji Sidi daga New York. Wasan da Ghana za ta yi yau, to ina jin Allah yadda za ta yi nasara a kan wannan wasan. Yau din nan ina ji Ghana ba za ta ci ba, saboda wasan ta kenan na ƙarshe idan ba ta ci ba shi dai ta gaggama kawai yadda za a yi lasu ma ci ma koya kai ta koma gida.
Mazauna birnin New York kenan suke bayyana ra'ayinsu akan wasanni guda biyu da za a yi a yau. Kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da kanka abubuwan da suka faru da korafin jama'a na zargin aikata ba daidai ba don bin kadu a tabbatar da adalci. A yau za mu duba korafin wasu magada da kudaden gadansu kimanin naira miliyan 50 suka makale a hannun wasu mutane da ake bi bashi a jihar Kebbi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A yau shirin zai sauka a jihar Kebbi, inda biyo bayan rasuwar Alhaji Sodangi Gaski, iyalansa kifafukar ganin sun karɓo wasu kuɗi kimanin naira miliyan 50 daga hannun wasu mutane biyu abokan kasuwancinsa a garin Kwantagore na jihar Neja. Daya daga cikin matan marigayin mai suna Hajiya Fatima Gaski ta ce mutane biyu da marigayin ke bi bashin sun hada da Alhaji Shamwilu Muhammad mai naira miliyan 21 sai kuma ɗayan mai suna Usman Malami wanda ake bi sama da naira miliyan 24.
Suna na Fatima Muhammad Saurangi in gaske. Na zo ne domin neman taimako gare ku saboda mai gida na Allah ya mishi rasuwa shekara biyu. To akwai wa'anda yake bi bashi nan cikin garin Kwantagora, akwai Shamwilu.
Shi mai gidan nake mai suna?
Sunan shi Alhaji Muhammad Saurangi in gaske.
Wato kina nufin yana bin wasu bashi a nan Kwantagora ta jihar Niger kenan?
Eh, yana bin su. Yana bin Shamwilu bashi. Tun yana dai da rayuwar shi.
Shi Shamwilu mine ne? Shi abokin mijin naki ne koko dai?
A dan kasuwa dai ne nan Kwantagora, aje wajen shi Alhaji an shi bashin fulawa gare shi. To daga nan tun kamin ma rashin lafiyar dai kudin basu fita ba, yana ta fama har yazo.
Kaman kudin nawa ne?
To kudin naira miliyan 25 ne, amma daga karshe da ana ta aikowa kudin suka da naira miliyan 21. To bayan ya rasu mun yi kokarin dai abubuwan nan su fita gare shi, abun ya gagara. To har karar shi an yi nan cikin garin ya wure, amma ba kotu aka yi karar shi ba, ga sun Philippines ne aka yi karar shi.
Wato jami'an tsaron farin ka civil defense?
Eh, su suka yi abin ganshi aka kira shi. To akwai wani amini na Alhaji nan cikin ya wure wanda ake cewa Alhaji Umar Tambuwal. Sai yaran suka ɗauki magana sai aka kai ta can gidan shi. Da aka kai ta gidan shi, sai shi Alhaji Umarin sai ya ce mashan wilin ya ɗiban mashi duk wata ko wata biyu. Ya kawo 300.
Wato zamani na sulhu kenan?
To zamani na sulhu kamar yadda suka yi, mu ba da mu suka yi ba, wasu wasun su dai da yara suka yi. To tun daga dai ma ina ga so guda da aka ce ya ba da 300 cikin miliyan 21, ba wani bayani. Daga karshe mu ko mun so ma ai muna biya mu samu hakokin yaran da Alhaji ya bari, ba mu da babba wanda ya mana tsayi.
Yanzu ina zuwa tun yaushe wannan abu ya faru?
Yanzu rasu Alhaji shekara biyu ke ga.
Kuma tun yaushe kuka yi wannan zama da shi Shamwilu?
To bayan rasuwar Alhaji ina ganin kamar bayan wata ɗaya dai da rasuwar shi Alhajin dai da aka gama duk dan zamantakewar da ake na dan haɗe-haɗen basu suka, sai aka ce to ga masu mayan basu suka a zo gare su. To tun sadda dai ya je ɗin mu ba mu ƙara sanin komai ba, saboda manyan ɗiyan da ke gare mu gaskiya ba mu muka haihe su ba, su ne ke ta wani munakisa ga hanyoyin anso dukiyar da shi marigayi ya bari.
Yanzu ke yayanki nawa da shi marigayi?
Ni ɗiyana shidda. Uku mata, uku maza. To
ku nawa ne mata ya bari?
Mu uku ya bari.
Matan aure da
auren shi? Mu uku ya bari. Ya baddi ya 41, mu haka ya bar mu.
To yanzu shi wannan Shamwilu shi kadai ne shi mijin naku yake bin bashi a nan Niger ko akwai wani?
A'a, akwai wani wanda kwanakin nan ana ce mishi Malami Usman Malami da aka yi kinafin din shi. Shi ma akwai miliyan 24,559 dake hannun shi. To shi ma mun bi har an sa ƙara ranar da aka zo a kawo mai san mace aka ce an kinafa din shi. To tun ma kayan haka nan akwai zaman da aka zo nan da shi dun yayi ƙarar yaron mu guda da yace yaron ya kira shi ya zage shi akan, ya ce amanan mu rayu ya tawaye hakken su, bai ba su hakken su ba. Sai yace yayi ƙara a zo sai an bar shi diyar ƙarar shi miliyan 17. To ana nan dai aka kuma hita batun ma kwata-kwata komi sai ya kwanta.
Ai, karan a kotu ne
komi? Eh, kotun nan gani-gani ya yi.
Nan kwanta.
Mata binta.
Nan kwanta.
Eh, nan kwanta gora. To su mutanen gidanmu ma da ɗiyan da ita abokin zamana su biyu sun zo, ni ga lokacin gaskiya ban zo ba. Sun zo suka saurare shi bayan wannan babu wani abu da aka koma yi muna. To yanzu mu washi nashi maganan yana kotu.
Hajiya Fatima Gaske kenan. Shi kuma ɗaya daga cikin wanda Hajiya Fatima ta ce kuɗaɗen sun makale a hannunsa, Alhaji Shamwilu Muhammad ya ce tabbas ya san da wannan magana. Ya shaida wannan fili na ciki da gaskiya cewa yau da gobe ce ta yi halinta, da yanzu haka ma ya haifar masa da yin gudun hijira saboda wannan matsala, kamar yadda ya ƙara bayani da bakinsa.
Wurin gare da kan zai ta maka bayani hakan ne gaskiya. To amma dama kuɗin ai suna da yawa, domin kuɗin na gaskiya za su kai miliyan 41. To kuma tun lokacin yana raye da dai gwargwado dai an bubbuga na rarrage mashi kuɗaɗen. To daga baya ina ga daga na cikin gari dai ka san halinmu na 'yan kasuwa. To aka samu dai wanda zai mashi abin gari shi ne ya taso ƙarshe mawakin ana jin muna tafiya abin a hankali, ya taso da abubuwa daban-daban wanda cin mutunci dai sai da ya shigo a ce ina zaune aka zo aka mashi ciya mana kasuwa magana Alhaji Ali. Bayan an zo an yi magana ni ban ma sani ba aka tayin ba aka mashi magana aka zo kai shi dai sai aka ciro civil defense daga wuri.
Can Kebbi kenan.
Wanda Can Kebbi. Wanda aka yi abin da bai kamata a ce an yi ɗan kasuwa shi ba. Ina da cikin labari an ce an zo an kama mahaifi. Civil defense sun zo sun kama mahaifi na sun ce da shi. Na zo na gaya ma ciyaman local government za mu yi magana da ɗan Usman. Wanda amma na yi tunanin za su za a yi magana ne. Don wasu mai ce in je in same su. Na je na same su ƙarshe shi Alhaji shi ya sa ciyaman na kasuwa. Ya sai da gidana cikin gari.
Shi wani Alhaji kenan.
Shi Alhaji Margayi.
Shi Alhaji Sodangi kenan.
Shi Alhaji Sodangi. Ya sa ciyaman na kasuwa sai da gidana cikin gari.
Shi ciyaman na ɗan kasuwa na Kwantagora Alhaji Ali kenan.
Kwantagora Alhaji Ali ba mu ba.
Na'am na gane.
Shi yan Alhaji Isa Magi magana aka je aka sai da gida. Bayan haka aka zo aka anshi mota. To duk wani abu wanda ka sani nake da shi wallahi saboda lokacin hankalin babanmu ya tafi da aka sa aka sayar da shi aka ba mutum ne kuɗi. Ya kasance cewa babu wani abu wanda yake cewa ga ina juya wanda naira ɗaya take shigowa.
Na'am ta amma
irin hakan.
Na ce na fahimce ka kaman harkar kasuwanci ce ta haɗa ka da shi ba wai kuɗi ne ya baka ba kenan shi Margari.
Harkar kasuwanci ne har an yi. To hakan da ya biyo. To shi ne mutane suka dinga tasowa tunda ba da shi kaɗai nake kasuwanci ko anan yawura ko ne ke kasuwanci da su anan Kwantagora ko ne ke kasuwanci da su. Ganin haka an ce ana bin shan wili bashi har an sai da gidan shi an ashe motar shi. To kowa ya taso magana an bashi kuɗin shi. To lokacin abin da ke nan shi kuma ya riga ya karɓa. To haka muka ta shari'a dai da mutane. To muna nan duk dai aka ajiye in na samu wani abu in dinga bayarwa. Wazo Allah ya taimake na samu mota yanzu ina jan mota. In na samu wani abu ina bayarwa. Har Allah ya sa shi Alhajin ya zo ya rasu. Bayan ya rasu sai yayan shi Alhajin ya kira ni ya ce to in zo mu zauna. Muka zo muka zauna ya za a yi ya za a yi maganar inda ake bi. Ya nawa ne aka rage suka rage aka zo a gani miliyan 21. To da ya za a yi zuga biyan su. Na ce musu to wallahi yanzu ga dai wanda wani hali. Wanda wata hanya da kuɗi suke shigo. Ya ce a'a ba a yi haka ne in bi samun in bubbuga. Nawa zan baya kowane wata ne zan bayar kowata biyu. Na ce to ɗan ga ba 200,000. Ya ce 100,000 ya yi kaɗan. To aka buga dai aka ajiye duk wata biyu zan ba da 200,000. To sil na zo dai ina jin motar ina tura masu kuɗin. Sai aka samu aka ji kasan tsoho ɗin aka ce kana jin tsoho mota al'amuran sai hankali. Ga ƙarshen wata ya yi ga shi bayan da kuɗin. Ga shi akwai alƙawalin da muka yi da shi wanga da tijin. Sannan shi kuma ɗan Alhajin guda ana ce mashi Masaudi ya sa wuta kan abu. To a ƙarshe dai tsakanin da Allah sai da na sai da motar na wannan sai da ita 300,000. Sai da ita 350,000 shi ne na tashi na je na kai musu 200,000. Na kai musu 200,000 na cikin gari na rage bashi na 100,000. To shi ne 50,000 ne na san na sai abinci da sauransu sai na bari. Na bari gida tun dama matana tana gida su ƙwarai. Sai na kama kaina na hita.
Na'am to za ta san wuli ita wannan mata da ta yi wannan bayani tun da kai ma ka tabbata gaskiya ne akwai wannan abu. Yanzu mene ne to za ka ce masu?
To a wannan zan gaya musu shi ne tsakani da Allah ina da niyyar biyan kuɗin. Ba ma nasu kaɗai ba tun da akwai mutane na cikin gari wanda suke bina kuɗi. Irin su Alhaji Yusuf shi ma kan kansa yana bina miliyan 6. Akwai wasu na cikin yawurin wanda suke bina kuɗi wanda ba su ba. To shi ya sa na bar gida ɗin saboda in je in nema kuma Allah ya bani zan zo in biya su.
Ɗaya mutumin mai suna Usman Malamu kuwa da ake bi sama da naira miliyan 24 wannan fili ya zanta da lauyan da ke kare shi a kotu kan wannan bashi wanda kuma ya tabbatar da batun. Saboda ƙarancin lokaci abinda za mu iya kawo muku kenan a yau sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. A madadin abokin aikina Mustapha Nasir Batsari daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashim Gumel ke cewa kuma kasance lafiya.
Kuma da Allah a gaida Sarfil Hashim Gumel. To da masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri. Ƙarancin lokaci ba zai ba mu daman kawo muku labarai a takaice ba. Don haka zai zuwa an jima kidan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon Gada da GMT. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai mun haɗu a shirinmu na hantsi. Assalamu alaikum.